Batun yau ba, Majalisar Dinkin Duniya da masauran ƙungiyoyin kare haƙƙin bani Adama da kuma wasu ƙasashe suka rattaba hannu na haramta fatauci da kuma fasakobin haurin giwa da ma wasu manyan namun dawa da ake saidawa a wasu ƙasashen ƙetare. To sai dai kuma duk da matakan da ake ɗauka, wasu in su muga kai wannan fasakobi zuwa ƙasashen ƙetare, inda ko dubon wasu ya cika kan iyakan jihar Adama da kuma ƙasar Kamaru, da yake nuna manema labarai wasu kayayyaki da aka kama ciki har da haurin giwaye da kuma ƙahunan bauna. Kontrolan hukumar Kostar mai kula da jihar Adama da Taraba Kamaruddin Olumo ya ce sun samu nasarar cafke 'yan fasakobin ne biyo bayan wani samame da jami'an su suka kai akan iyaka.
Muna da haurin giwa kamar 52 an kama su. An kama ne a bakin kogi ana, a bakin kogi a cikin kayan da aka kawo daga Kano.
A dusu doka na ƙasa da ƙasa fatauci ko kuma fasakobin haurin giwa babban doka ne na ƙasa da ƙasa, me za a yi?
Babban doka ne kuwa na in fact, domin kasa akwai international convention against trade in irin abubuwan na endangered species, CITES, trading in endangered species, akwai babban doka against abunan. So aka ko WCO ma zai mana rubutu suna da interest a kai domin kana za a yi. Shi yasa na ce muna da liazin da kasan Cameroon, mai irin wannan dole mu yi liazin da su daga ina ake kawo abubuwan nan so da su ma za su doki
matakin. To ya illa fasakobin waɗannan haurin giwa yake ga tattalin arzikin ƙasa, Sarkin Baka Alhaji Babangida Jimeta da ke cikin fitattun maharba masu lasisi a Najeriya ya ce fa akwai illa ga tattalin arzikin ƙasa, musamman a wannan lokaci da ake yaƙi da wannan matsala.
Farko da yake wannan doka ne wanda aka zuwa da ƙasa aka zasa aka cewa shi arziki na ƙasa ne, shi da dabbobin kansa da kuma shi hauren giwan da shi kawon baunan duk arziki ne na ƙasa. Bai kamata kuma wasu firaru ya zama daga cikin al'umma su ware kansu su je suna yin wannan harkokin suna azurta kansu su kaɗai ba, sai da izinin gwamnati da takardu da komai wanda ya kamata in za a bi tsari kan ya kamata.
To kamar ya illanta yake ga ƙasa, tunda wannan ƙasa da ƙasa an haramta wannan, ya illa yake ga ƙasa?
Shi ne kamar yadda na gaya maka cewa in ba gwamnatin ƙasa ne ta baka izini wanda za a samu income a kai a ce kuɗin shiga kenan da ƙasa, da zama to arzikin da za a samu daga gare shi gwamnati na moruwa da shi.
Bayan daga haurin giwayen, jami'an na Kostom sun samu nasarar cafke wasu kayayyaki da dama ciki har da shinkafa da man fetur da ake kokarin ƙetarawa da su ƙasashen waje.
Muna kokari muna maganin masu smoga, kama motan theatro na ya dibo drum 50, kuma drum guda ɗaya yana da liters 230, duk liter na muke da za cikin truck ɗin ya kama 10,500 liter, kuma duk kuɗin mai na yana cikin banda kuɗin mota, duk kuɗin mai nan yana cikin mota ɗin ya kai 1.7 million, miliyan 1,700. Kuma akwai shinkafa na muka kama sun fi 2,000, an kama ne daga bayan can Mubi, wadansu kuma daga can Jalingo.
To sai dai kuma wannan kona zuwa ne yayin da 'yan kasuwa ke kira gwamnatin Najeriya da ta sake dubi game da batun hana shigowa da wasu kayayyaki. Alhaji Muhammad Ibrahim 86, mataimakin shugaban kungiyar 'yan kasuwar Najeriya mai kula da jin Arewa 19, ya koyi kira nema da cewa
muna bin custom din, muna musu a matakai na tarayya da kuma jihohi, muna rubuta takarda, muna zuwa muna zama da su, muna nuna musu illan abubuwan da suke yin nan, sannan suna nuna mana inda akwai kurakuren mu su ce gashi sai mu gyara, sannan muna gaya ma su lalle lalle wannan abin da suke yin nan yana tarnake mana duk harkan kasuwancin mu. So suna nan suna mana irin wannan, amma muna zama da su muna tattaunawa. So yanzu muna fahimtar juna da su akan duk wani abin da muka ya samu ka'ida da suke tare 'yan kasuwan mu a zo a dinga karban kudaden su ba tare da wani dalili ba. So a gaskiya muna kalubalantar su akan wannan, amma suna ba mu shawarwari mu kuma hanyoyin da muke bi don mu ga wannan din mun kotu. To muna fatan dai yanzu kamar abin ya dai sauki kwanaki.
Alhaji Muhammad Ibrahim 86 kenan, mataimakin shugaban kungiyoyin 'yan kasuwa a Najeriya mai kula da jihar Arewa 19, Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.